Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Sabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 4 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labarai.
Amurka ta sake kakabu wasu takunkuma ma shugaban Russia Vladimir Putin da amininsa na kusa. Rikicin da ke tsakanin Russia da Ukraine ya sake jefa kasuwar mai da iskar gas a duniya cikin tsaka mai wuya. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu da shirin hukumar abinci ta duniya sun yi tir da wani yunkurin harin kwantan bauna da aka kai wa ayarin Majalisar Dinkin Duniya a jihar Jonglei a Sudan ta Kudu.
To kanin labarin kenan, a babin rahotanni za a ji cewa ƴan kasar Ghana na kokawa kan abin da suka kira jinkirin kwaso ƴan kasar da yakin Russia da Ukraine ya shafa.
Ko da ba kudi kasa ko rance ne, don Allah don Annabi kai kokari ka je ka doko mun kanninmu da yayinmu su zo gida.
A Najeriya kuwa, wani jirgin Max Air ya tashi don kwaso ƴan kasar da yakin na Russia da Ukraine ya shafa.
Yana iya daukar fasinjoji sama da 560 a kowane lokaci idan ya tashi.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawin Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis, Amurka ta sake kakaba wasu takunkumai ma shugaban Russia Vladimir Putin da amininsa na kusa. Yan sa'o'i bayan da jami'an Russia da Ukraine suka ce dakarun Russia sun kwace birnin Kherson na kasar Ukraine. Mai tashar jiragen ruwa mai matukar mahimmanci sannan suka yi ruwan bama-bamai akan manyan biranen kasar a harin da ya tilastawa fiye da mutane miliyan ɗaya barin kasar. Cikin sabbin hamshakan abokan hulɗar kud-da-kud na Putin da aka sa wa takunkuma, har da Alisha Usmanov, wato ɗaya daga cikin manyan attajiran Russia. Jami'ai a Jamus sun kwace jirgin ruwansa mai ƙarfin ƙafa 512 da aka kiyasta zai kai dalar Amurka miliyan 600. Ƙarƙashin umarnin takunkuma za a kuma iya kwace jirgin samansa. Umarnin ya kuma haramta wasu attajiran Rashawan su fiye da 50 zuwa nan Amurka. A yau ina sanar da cewa za mu ƙara dozin ɗin sunaye a jerin waɗanda za mu hana shigowa Amurka da suka haɗa da ɗaya daga cikin gaggan attajiran Rasha su fiye da 50 da iyalansu da kuma abokansu na kusa, a cewar Biden jiya Alhamis gabanin taron majalisar zartarwarsa. Biden ya kara da cewa za mu ci gaba da ba wa mutanen Ukraine goyon baya da kuma taimako kai tsaye. Rikicin da ke tsakanin Russia da Ukraine ya sake jefa kasuwar mai da iskar gas a duniya cikin tsaka mai wuya, inda ya haddasa matsala wajen batutuwan samarwa da kuma hauhawar farashi. Ya zuwa jiya Alhamis, farashin gangar ɗanyen mai ya kai sama da dala 110. Daidai wannan lokaci da buƙatar man Rasha ta ƙara raguwa, rashin tabbas a lokacin wannan rikici ya sa zai yi wahala a iya kiyasta tsawon lokacin da wannan matsala za ta ɗauka. Mai sharhi na yankin Gulf mazaunan Amurka Theodore Karasik ya shaidawa muryar Amurka cewa akwai abubuwan tarabbabi sosai, saboda arangamar sojoji da ake yi za ta iya ingiza farashin makamashin sama. Ya ƙara da cewa a kowane hali ake ciki, akwai manyan sauye-sauye da ke faruwa a ɓangaren makamashin. Karasik ya ce lamarin makamashin da kuma tashin farashi sun danganta ne da tsawon lokaci da wannan rikicin zai kai da kuma a wani mataki zai ƙare. Mun ga tsatsauran takunkuman da aka kakaba wa Russia saboda abin da take yi a Ukraine, amma yadda waɗannan takunkumai za su shafi yadda ɓangaren makamashin ta yake yin aiki, wani abu ne wanda har yanzu ba mu tantance ba a tabakin masani Karasik. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu da shirin abinci ta duniya sun yi tir da wani yunkurin harin kwantan bauna da aka yi wa ayarin Majalisar Dinkin Duniya a jihar Jonglei a kusan kilomita 160 daga Bor, hedikwatar jihar. ayarin manyan motoci guda 59 dauke da kayan taimakon abinci mai gina jiki da ya nufi wurare daban-daban a Jonglei domin rarraba kayayyakin ga mutane 95,000 gabanin zuwan ruwan sama lokacin da aka kai musu harin a ranar Litinin. Bisa ga lafazin Mashek Malo, jami'in gudanarwa na rukun kwariya na hukumar jin kai a Sudan ta Kudu, a sanarwar haɗin gwiwa na UNMISS da WFP. Malo ya ce, ci gaba da kai hare-hare kan masu aikin jin kai da kuma yunkurin sace kayayyakin taimako wanda miliyoyin mutane suka dogara da su domin rayuwa. Wannan cin zarafi ne ga dokar ayyukan jin kai na ƙasa da ƙasa. Malo ya yi gargaɗin cewa harin baya-bayan nan a Sudan ta Kudu zai iya gurgunta ayyukan hukumar agajin wajen kai taimako da zai ceto rayuka ga iyalan da suke matukar bukata.
To an jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Ghana, inda 'yan ƙasar ke ƙorafi kan abin da suka kira tafiyar hawainiya da aikin kwaso 'yan ƙasar da yakin Rasha da Ukraine ya shafa. Hamza Adams Gareka.
Dalibanmu da ke Ukraine suke neman ilimi, wasu na cikin Romania, wasu sun shiga kasashe dai daban-daban, to kuma suna cikin masuwa saboda shi muna rukun gwamnatin mu na Ghana. Allah ya kokari ya taimaka musu yanda za a yi evacuating su a komo da su nan gida.
Kina na da don ka kufa da ko da ba kudi kasa ko rance ne don Allah don Annabi, kai kokari ka je ka dauko mu nan kannin mu da yayin mu su zo gida, sabida ummomi sun shiga damuwa, babanni sun shiga damuwa, ku je ku dauko mu na yayin mu da kannin mu.
Tun da ganiyan su ne mun zama yan uwa da uwa da uba da su inda zamu ne gwamnati abin da zai yi kokarta je kawo su in an gama yakin ne wanda zai koma ya koma, wanda bai koma kuma ya saura.
Ko kawun wasu jama'an kasar Ghana kenan na bukatar da gwamnati ta gaggauta kwaso al'umman kasar da suka makale a kasashen da ke makutaka da Ukraine yayin da yaki ya rutsa da su, duk da kasancewar Ghana a matsayin ƙasa da ta yi jigilan farko a nahiyar Afirka. Wasu na ganin har ila yau kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, tun da mutum 17 cikin al'umma fiye da 1000 ne gwamnati ta kwaso zuwa Ghana.
Mutane kamar 1500 na can, an kama mutane 17. Gaskiya ranmu bace ba mu ji dadi ba.
Ministan harkokin wajen Ghana Shelly Ayuku Buti ta bayyana wa manema labaru cewar akwai wasu al'umman Ghana da dama da ba sa son zuwa gida.
There are some who have indicated that they do not wish to come back home.
Na dai tuntubi Malam Muhammad Awwal, ɗaya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnatin jam'iyyar MPP mai mulki a yau, a inda ne masa tambaya ko shin akwai wasu matakan da gwamnati ta dauka domin ceto sauran al'umman.
An dauki 17 sun zo shekaran jiya, sa'an nan waɗanda kuma muka san kaman lalle su kuma sun saura su zo, mutane wurin 450 kaman 400 kenan da 60 su kuma suna Poland, wayan suna Hungary, wayan suna Romania da Slovakia da Czech Republic, waɗanda kasashe suke su kuma ana yi shirye-shirye su zo. Akwai waɗansu kuma waɗanda suka ce su ba su zuwa amma da wanka duba ministra ta yi press conference ta faɗi kamar mutanen Ghana suka ce ba su zuwa da waɗannan ma muna nan muna yin yarjejeniya da su yanda za a yi su cross su shiga waɗannan kasashe guda biyar da muke da mutane da muka ajiye su, waɗanda ko da yaushe in mai shi cross ya kai wurin ya je ya su bashi masauki ya so a duka a transit su zo Ghana.
Ko kun ba da wani kayyadaddin lokacin da za ku iya ku kwashe jama'a da suka saura a kasashe da ke makutaka da wato Ukraine din?
460 su ne waɗanda suka fito suna kasashe guda 4 ko 5 da na faɗi, so waɗannan ko da yaushe cikin kwanakin da nan sun zo su zo Ghana. Amma waɗanda suka saura da kasan Ukraine ba ka iya shiga ka je ka kwaso su, shi dai su an nuna musu hanyoyin da za su fito. Shi sa in mai shafito muna da mutane waɗanda ke waɗanda kasashe suna jiran su su kwashe su su kai su wani masaukin da suka ba su.
Al'umman Ghana da suka haɗa da dalibai da masu harkar kasuwanci da masu neman abin rufa wa kawunansu asiri ne suka makale a Ukraine tare da wasu kasashe da ke makutaka da ita tun lokacin da rikicin ya ɓarke tsakanin Rasha da Ukraine. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi jiya Alhamis cewa Iran za ta ƙara tara sinadaran uranium sosai fiye da iyakar da aka gindaya mata cikin yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da manyan ƙasashen duniya, wanda zai matso da ita kusa matakin ƙirƙirar makamashin nukiliyar ta. A wani rahoton sirri na kwata-kwata da aka tura wa mambobin ƙasashe, hukumar ta IAEA ta faɗa cewa Iran tana da kiyasin kashi 33.2 cikin 100 na kilogram na uranium, wanda ta ƙara ƙarfinta da kashi 60 cikin 100, wato ƙarin kilogram 15.5 tun daga watan Nuwamba. Irin wannan uranium da aka ƙara ma ƙarfi sosai zai yi sauƙin tacewa wajen yin makamashin nukiliya, bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai. Kimanin kilogram 33.2 zai iya matso da Iran kusa da matakin samun isasshen sinadarin uranium wajen yin irin wannan makami. IAEA ta ba da rahoton kiyasin cewa daga 19 ga watan Fabrairu, uranium mai ƙarfi da Iran ta tara zai kai kamar 33.2, wato ƙarin kilogram 777.4. Wani sabon nau'in coronavirus da aka samu a jikin bareyu masu farin bindi a ƙasar Canada, daga bisani an kuma same shi a jikin wani mutum wanda ya zauna a wurin kuma ya hulɗa da bareyun. Kamar yadda wani nazari da aka gudanar ya nuna kwanan nan, masu bincike sun ce akwai yiwuwar bareyun ne suka yaɗa ƙwayar cutar ga bil'adama. Sabuwar shaidar da aka samu cewa cutar COVID-19 ta fara kankama a cikin namun daji za ta iya haifar da mummunar sakamako na tsawon lokaci ga jama'a. A lafazin Nuked Varlik, wani farfesan tarihi a jami'ar Rutgers da ke Newark na Amurka, ko da mun iya yi wa dukkan bil'adama allurar rigakafi, cutar za ta iya sake farfadowa daga dabbobi zuwa gare mu, wanda hakan a zahiri shine abin da ya faru bisa ga tarihi a wasu annobar da aka taɓa yi a baya. A cewar Farfesa Varlik, a dangane da haka a lokaci mai tsawo nan gaba, ba na jin cewa za a iya kawar da cutar COVID-19 a zancen na gaskiya.
Gaida Hanifu Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu, wanda zai kai mu Najeriya, wadda kamar sauran ƙasashe take ta haramar kwaso 'yan ƙasarta da ke gudun hijira a ƙasashen da ke makwabtaka da Ukraine. Hasali ma, wani jirgin sama na kamfanin Max Air ya tashi jiya don kwaso 'yan ƙasar. Wakilin sashen Hausa a Abuja, Nasiru Adamu Alhikaya, ya tambayi babban jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin na Max Air, Ibrahim Ahiru, ƙarin bayani kan wannan jigilar, sai ya ce:
To, alhamdulillah, yau da ranar nan dai da misalin karfe 1 na ranar Alhamis din nan, jirgin kamfanin Max Air ya tashi zuwa birnin Bucharest, wato can ƙasar Romania kenan, domin ya kwaso waɗannan mutane, ɗalibai da kuma wasu jama'a da suka makale a can a ƙasar Ukraine din. To, sun samu dai sun tsallako, kuma an sa hannu tsakanin gwamnatin tarayya da kamfanin jiragen Max Air. Yanzu insha Allah jirgi yana kan hanya, muna sa ran cikin daren nan zai sauka can a birnin Romania, kuma zai kwaso waɗannan bayan Allah zai kawo su nan gida Najeriya zuwa Juma'a kenan insha Allah.
Ibrahim Dayudu daga wani filin jirgi shi wannan jirgin ya tashi?
Filin jirgin Mala Aminu Kano da ke can Kano, kuma shi jirgin kira 747 ne -400 kana, kuma yana da kujeru, yana iya ɗaukar fasinjoji sama da 560 a kowane lokaci idan ya tashi.
Kun san adadin yawan mutane ko ɗalibai da zai kwaso yanzu waɗanda suka tsallako zuwa birnin Bucharest?
To, har yanzu dai ba mu samu wannan cikakken bayanin ko mutane nawa bane suke can. mu dai yanzu za mu fara kenan. Kuma duk lokacin da aka neme kamfanin jiragen Marseille, jirage suna nan ƙasa, za a tada jirgi ya tafi don ya wajigila waɗannan a bayan Allah zuwa nan gida Najeriya.
Banda Romania, idan aka dawo da waɗannan, akwai tsarin tafiya wata ƙasar daban, tunda akwai sauransu Slovakia, akwai Poland da sauransu waɗanda 'yan Najeriya suka samu suka tsallaka cikinsu.
Wato, shi yasa na gaya maka duk inda aka sa mu je, in Allah ya so yadda a shirye muke mu ɗauki jiragen mu kai domin mu kwaso waɗannan bayan Allah. Sawa, yanzu dai maganar da ake wannan na farko dai shi ne a can a birnin Romania. An kammala takardunsu na tasowa kawai da an je ɗauko su za a yi. Kuma muna sa ran insha Allah jirgi na biyu zuwa na uku na huɗu ma duk kowace ƙasa ce aka ce za a je, insha Allah a shirye muke mu je mu kwaso su.
Faɗa mana ga waɗanda musamman ba su duba taswirar duniya ba, shin ta inda wannan jirgi zai bi duka babu wata hanya mai hatsari?
A babu, domin zai bi ta cikin Europe ne gaba daya, kuma ita Romania din tana da iyaka da kasar Ukraine, inda ake wannan yaki a halin yanzu. Kasar Ukraine ne kawai jirgi baya ratsawa, amma da sauran kasashen muna ganin cewa jirage na tafiya lafiya lau.
Ibrahim Dairo, jami'in labaru na kamfanin Max Air, mun gode kwarai da gaske.
Amma da Laliman, na godiya.
A gaida Nasiru, a shirinmu na hantsi za a ji wannan.
Ka san batun security din nan, in ba abin da ake cewa intelligence ba zai yi. In akwai intelligence din kaman rigakafi, to kaga ba za a kashe kudi akan ba, kuma mutane rayukansu ba za a lose ba. To za a iya amfani da wannan, ko yaki ma a san cewa bai faru ba, amma har yazo ya faru kuma za a amfani da wannan intelligence da security din. So yanzu a nan din kaga directors na SSS na state guda shida na North East suka hadu, so za su zauna su tattauna akan yaya za su yi su hada a gani cewa wannan abun Boko Haram din nan ya zo a ƙarshen shi, ko kuma a gaba kuma kar ya faru.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. To masu sauraronmu, ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Tarin tilin tilawar tattauna maganar karɓa-karɓan da wasu 'yan siyasa suke a Najeriya, wani ɗan takarar shugaban ƙasa ya ce wannan jajibar jahilci ce kawai zalla.
Ai, zaɓenka yau gobe a zaɓi ƙaninka, jibi a zaɓi ɗanka. Saboda haka maganar kama-kama ta jahilci ce. In kama doko irin wannan mutanen da suke magana, ka je ka kai su mu zaɓi su, ba za su ci zaɓe ba.
Shi kuwa wani mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo gaya wa duniya yake cewa ɓare-ɓaren ɓarin jikin da aka yi wajen ɓarar da kujerar mataimakin gwamna a jihar Zamfarawa kan iya jefa Najeriya cikin matsala.
Ya kamata a ce duk wannan siyasa na Najeriya ya fito ya kalubalanci wannan, ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin ƙasa da awa 24.
Ashe dai sanata Emmanuel Bo can jam'iyyar PDP da ya fizge jiki daga jam'iyyar zuwa APC a jihar Taraba, gani yayi kuru-kuru an dana mai tarkon tattara shi a talala.
Lokacin da aka shirya shugabancin party, babu ward chairman nawa ban san shi ba. So yanzu garan ne men da zan jan fake in samu iska in samu yanci.
Shi kuwa dan Masar jan tare Najeriyan jam'iyyar APC da hangi irin shirye-shiryen da ake shirin shimfidawa a zaben zakulo shugaban jam'iyyar APC da ke tafi a cikin wannan wata, gaya wa duniya yake cewa irin kullin da aka kulla zai iya yi wa jam'iyyar ta APC illa.
Ai, mun fara ganin aibin shi wannan consensus. Waɗansu jahohi sun yi zaɓe kwanan nan na local government, PDP ta kada APC a waɗannan wuraren, sai dai murɗe zaɓen aka yi. Wannan ya nuna cewa ba mu tare da talaka.
Waɗannan fa so mun taɓa taɓo cikin tarin miliyoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma saninmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani shirin manuniyan da kan zo muku da labaru irin na siyasa cikin sauki babu wata wahala. Shiri na 55 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan nuna muku inda aka dosa a harkar siyasa dalla dalla. Dalla dallar kuma ta daddale maganar karɓa-karɓa a harkar siyasar Najeriya ce ta sa sanata Sani Ahmad Yariman Bakuren da ke cikin masu zawarcin kujerar shugabancin Najeriya ya ce yana ganin maganar na cewa karɓa-karɓan nan dai akwai jahilci zalla.
A cikin tsarin mulkin Najeriya babu wannan. A cikin tsarin mulkin jam'iyya ta PDP ta APC babu wannan. Kun ba zai ma aishi ba. In ka je America, zan baka tarihin George Bush da babban da dada ta yana shi amin uban yana shugaban kasa ƴaƴan shi biyu suna gwamnatin jihohi daban-daban baban ya gama dan sa ya hau saboda kashi demokradiya zabe ne yanzu ka tilasta ƴan arewa kace sai su zabi dan kudu in kace kama kama ne za a yi canza tsarin mulki ne a ce wannan lokaci kowace jami'a ta Najeriya ta tsaye dan takar kudu ko kowace jami'a ta tsaye dan takar arewa ai jefa kura ake yi ko da inda ka fito ai zaben ka yau gobe a zabi kaninka jibi a zabi danka in dai su san wannan tsarin da mutanen suke ce musu za su yi zai fitar da su halin suke ciki saboda haka magana kama kama ta jahilci ce in kama zo ko irin wannan mutanen da suke magana ka je ka kai su mazabi su ba za su ci zabe ba
da alamu dai garagare garan gaggauta garkame kujerar mataimakin gwamnatin jihar Zamfarawa ta jawo wasu manazartan da ke ganin an tafkata annatin da ka iya kawo siyasar kasar nan illa domin kuwa ɗaya daga cikin mafasa baki akan al'amuran da kan kai komo a Najeriya Malam Musa Zubairu ya ce babban abin da ya bayyana shine rumbari ba da lintan da aka yi a wajen cire mataimakin gwamnatin jihar Zamfarawa Mahdi Ali Muhammad Gusau din da ya ce wannan kuma zai iya jefa demokradiyyar Najeriya cikin matsala
wato abinda gwamnatin jihar Zamfara ta yi da ita majalisa din wato cin mutunci ne ga demokradiyya cin mutunci ne ga shari'a cin mutunci ne ga tsarin mulki cin mutunci ne ga hankalin mutanen Najeriya nan ba maganar siyasa bane ba maganar tsike mutum a mulki akwai yanda aka shirya shi akwai abubuwan da za a yi akwai sharuɗan da za a yi kuma kar mu samance duk wanda ke majalisar jihar Zamfara da shi gwamnatin jihar Zamfara din da shi mataimakin da aka ce an cire din dukkan su shari'a ce ta kawo su wajen kuma shari'an nan suka zo suka yi mata yankan karan tsaye suka ci amanar shari'a suka ci amanar demokradiya suka ci amanar mutanen Najeriya kuma bai kamata a ce jami'an tsaro da ita kotun ta nada hannunta ta bar irin wannan mugun abun yana faruwa ba saboda haka dan wannan abu ba wai abun burgiya bane ba abun siyasa bane ba ya kamata a ce duk wannan siyasa na Najeriya ya fito ya kalubalance wannan ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin kasa da awa 24 ba a bashi sanarwa ba ba a bashi wani tuhuma ba bai zo ya kare kanshi ba yanda doka ta suke saboda haka wannan ina maganin kalubale ne ma ga duk wani matashi a Najeriya
da lamu dai duk da kokarin kwakule matsalar da ke makure jam'iyyar APC a jihohi irin su Kabin da ake ta ganin ya kamata a daina kankambar kada junan da za a samu a kafa sabuwar daula har yanzu magoya bayan tsohon gwamnatin jihar Adamu Aliyu irin su Comrade Ahmad Jegana ganin jika-jika ne za a jefa kai idan aka ce za a yi sulhu saboda kawai a bar kowa ya tafi ya sakata ya wala
bangaren mu na mabiya sanata Aliyu ba ma tare da wannan sulhun kuma ba ma bukatar wannan sulhun dalili kuwa yar manuniya ta riga ta nuna an yi zabe na kananan hukumomi biyar ga wannan watan na February kowa ya ga abin da ya faru a zaben da aka yi na kananan hukumomi to wannan zaben ya riga ya gama tabbatar wa duniya waye yake da Kebbistad waye yake da al'ummar da suke a cikin Kebbistad
to amma kuma ai shi gwamna ko yaushe ana cewa indai da gwamna a jiha shine jagoran jam'iyya
to ai shi gwamnan ma mu muka saka shi a ciki saboda ko da gwamna ya dawo APC baya da ko mutum biyar da ya sani a cikin jam'iyyar APC
ko me yasa shi sanata ba zai hakura ba sai ku ce gara isu
a to sai ya hakura ai ta shirme da sunan sa ai yanzu duk shirmin da aka yi a wannan gwamnatin sunan Muhammadu Adamu Aliyu akai shi dalili kuwa shi yayi uwa da makarbiya gwamnatin ta zamu
mai yiwa kuma neman bari a sakata a walan cikin wasu jam'iyyu ne ke neman jefa cikin jam'iyyun cikin shagala saboda sanata Emmanuel Buwa can da ya tattara inashi daga jam'iyyar APC zuwa PDP ya ce gani yayi ana nema ai mai talala
ban taba barin jam'iyyar ban taba canja PDP to party in canja jam'iyya zuwa wata jam'iyyar tun aka na shiga siyasa tun shekaru 31 da suka shige dalilin da yasa na canja jam'iyya in koma APC shine ba PDP da na sani da muka kafa ba musamman a jihar Taraba sai kaga shugaba na maka kyashi yana nuna maka kiyayya sarari idan ka kai zaka commissioning boho da kai duk wanda ke gwamnatin sai kawai je kusa da wurin abinda kai baka iya ba wani na yi sai naga wannan yana kawo bambance-bambance tsakani na magoba na da magoban gwamna shi ne ce garanta shi domin akwai division din nan rabe-raben nan ya kawo ga lokacin da aka shirya shugabancin party babu ward chairman na ban san shi ba na PDP baka iya mote so yanzu garan ne men da zan dan fake in samu iska in samu yanci ta kaina na yi siyasa na cikin hankali a kwance
irin wannan tabargazar ballewar cikin gida da gani a cikin jam'iyyar PDP jihar Taraban kuma ita ce take nema ta bayyana cikin jam'iyyar APC a matakin kasar da suka ce sun ga ana nema a fara walawala sanata Ahmad Babba kai tan jihar Katsinawa ya ce zaben zakulo shugaban jam'iyyar APC da za a cikin wannan wata ma ya hango akwai kwanta-kwantar kwashe kafafuwar wasun da ya ce shugaban jam'iyyar APC ne suka kulla
yanzu ɗaya daga cikin dambarwar da nake jin ban da tabbas za ta sa a kawo matsala shine shi kanshi wannan taron da za a yi na ƙasa ana tunanin cewa wannan dai sakalcin da ake na consensus shi za a je ai a ce jam'iyya mai mulki a ƙasa da jahohi a ce za ta je ta yi consensus ka je ke mutane karfa-karfa yadda kake so a ward din talaka baka bashi dama wanda kake so shi kake so ka dora mishi ka zo local government ka yi haka ka je state ka yi haka kuma ai mun fara ganin aibin shi wannan consensus waɗansu jahohi sun yi zabe kwanan nan na local government PDP ta kada APC a waɗannan wuraren sai dai murɗe zaben akai wannan ya nuna cewa ba mu tare da talaka idan muna so jam'iyyar nan ta zauna lafiya mu maida mu masu ita masu ita su ne talaka duk da haka ina gani in za a je a jawo mutane wanda suke tare da talakawa waɗanda suke aiki domin jam'iyyar nan ta ci gaba to za a iya samun matsala wannan amma sai an yi jan aiki
to distinguish kana ta cewa jan aiki shin kana nufin akwai inda aka yi kuskure ne tun farko
ba kuskure aka yi ba akwai inda aka tafka rashin gaskiya da rashin adalci shine matsalai ba magana kuskure jam'iyya tana fara ne daga ward level saboda talaka ya amshe ta yayi zabe a cikin ward ni na jaha ta misali in baki abin nan dukkan su koma akai inda ma aka ce chairman na ward bai iya kare yi su biyu maimakon a bashe ta a zabo wani daga cikin ward din sai aka maida shi secretary sai aka dauko secretary din jam'iyya sai aka maida shi ya zama wannan duk yawancin su haka aka dauke su aka shin wai waye bawon wani a cikin maganar siyasa ina ce ra'ayi ce
to daga kuma iyaka batutuwan da zamu iya bajewa kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu tafi sai mun kara nanata kwanakin da suka rage wa shugabannin da aka zaba don kada su shagala domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 451 ne su tafi gefe guda don cin abin da suka tara idan ma sun yi sa'a an ba su su yi walwala ma madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Madina Daudan da kan daddage wajen tattaro muryoyi a kowane mako ta yi ta faman daudala sai ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to yanzu kuma ga nasihar Juma'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مين يتاكو إمام أبو بكر موسى نائب ببال الإمام دوالا أكسر كمرو وانا ساتي يتجمع رانا من جرما بدك مسلم الدنيا وانا من ضع الله صلى الله عليه وسلم تهيكي تشيوا جمع واجبين أكن قوة المسلمين جمع واجبين أكنسا في جماعة yayi shi a cikin jama'a sai dai mutane guda hudu wanda wajibcin ta kawo a gare su bawa wanda yake karkashin wani ake mallakar sa wannan wajibcin ta tashi a kansa mata wajibcin ya tashi a kanta ko yaro karami wajibcin ya tashi a kansa wanda bai balaga ba kenan ko mara lafiya shi ma wannan wajibcin ta tashi a kansa wannan hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito to haka zalika ba saka shiga maganan matafi wanda akwai tsabani ko kuma akwai dalilai wanda aka kakkawo game da haka don haka ranar juma'a ina da kyau ga musulmi ya tsaftace jikinsa ya sa tufafinsa mai kyau sa tulare in akwai shi da kaya mai kyau in akwai shi ko ma tsohuwar tufafi ne dai a wanke shi a gyara jiki a je ga masallaci idan aka je ba a so kuma a juma'a a zauna ana hira kamar yadda zaka zauna da abokananka a gefe kuna hira shine ma'ana a lokacin da ka zo kayi nafilar ka ka zauna ko limami ya shigo yana huduba a manta cewa a juma'a ake wannan bai da kyau kayi lagawo kayi shishigi ka keta doka domin haka juma'ar ka za a samu tawaya a game da haka sai ka saurari hudubar limam kayi nafila ka zauna shiru kana sauraron sa har ya gama kamar yadda an ka saba sa'ilin nan a tashi a yi sallah kaga daga lokacin a yi sallan dai to akwai lokaci da mutum ya kandace Allah zai biya maka wannan bukata to muna roƙar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda addu'o'insu za su kasance karɓaɓɓo ne da fatar Allah ya ba mu albarkaci juma'a duk alkhairi da yake ciki Allah ya sada mu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah Allah
To da fatan an amfana. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da tafiya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza da shi kuma ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Shigarba, ke muku fatan alheri. Wassalam.